inda kun san aka yi hasara kusan rayuwa goma kuma da dabbobi da wasu waɗanda ke asibiti domin karɓar magani.
Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu kenan ke tabbatar da irin hasarar da aka yi sanadiyar halin da jirgin yaƙi na soja ya kai ga wasu ƙauyuka biyu na ƙaramin hukumar mulkin Silame a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wannan halin dai a cewar gwamnan ya zo ne bisa kuskure.
Su waɗannan jami'ai sun yi ne bisa kuskure kuma sun yi ne domin neman kariyar rayuwa da kuma dukiya na wannan al'umma. Wannan operation din suna yi ne kan labarin waɗannan 'yan ta'adda da suka shigo cikin wannan ƙasa tamu, kuma ba wannan na farko da suka kai wannan farmaki ba. Sun kai musu farmaki na farko, kuma sun kai na biyu, kuma sun kai na uku, kuma duk sun samu nasara. Saboda wannan din yana matsayin kaddara, kuma a matsayinmu na musulmi ya zama wajibi mu karbi kowace kaddara da mai kyau da kuma akasin haka.
Wannan dai ba shine karon farko ba a samu jirgin yaƙi na soja yayin kuskure ya kai hari ga jama'ar gari, kamar yadda ya faru a watan Disamban shekara ta 2023 a tudun Biri dake jihar Kaduna. Haka ma an samu wani a jihohin Nasarawa da Adamawa. Akan haka ne 'yan Najeriya ke ta tsokaci akan wannan batun, kamar yadda kungiyar tuntuɓa ta Arewa ta ce ya kamata a ce an kai lokacin da za a daina irin wannan kuskure, kamar yadda Farfesa Tukur Muhammad Baba ke cewa.
Su wannan mayakan suna mana yaƙi ne da muke so, to amma kun ba yadda za a yi shi magani ya zo ya fi ciwo zafi. Don haka mu aka abinda ya kamata ya irin wannan ana haɗawa da abinda shi batu da yake kira human intelligence, wato a tura mutane masu tara bayanai na asiri da za su nuna. Kuma a wannan zamani akwai na'urori da yawa da za su iya bambanta maka 'yan ta'adda da mutanen gari.
To sai dai jami'an kula da yaɗa labarai na rundunar soji mai aikin samar da zaman lafiya na fansar yamma Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi ya ce dama rundunar soji na aikin ta ne bisa bayanan sirri da take samu.
Eh, hakika ayyukan wannan runduna muna yin su ne bayan mun samu cikakkun bayanan sirri da kuma ɗaukan tsawon lokaci muna bibiyan bayanan da muka samu. Kuma dangane da wannan hari na Sulame, mun bi waɗannan hanyoyi na tattara bayanai da bin diddigin tafiye-tafiye da zirga-zirgar su waɗannan 'yan ta'adda kafin mu tabbatar a je a kai wannan hari. Ko muna da tabbacin cewa waɗannan wurare da aka kai mu hari maɓoya ne ta waɗannan mutane 'yan ta'addan Lakurawa.
To yanzu menene matakin da za a ɗauka kan wannan harin? Gwamna Ahmad Aliyu yana mai cewa
a gwamnatin jiha za ta haɗa kai da dukkanin ma'aikatan yanda abin ya shafa don mu tabbatar da cewa na farko dai an yi bincike an gano musababin wannan abu da ya faru da kuma dibin halin da za a bi domin neman cewa an kare afkuwar wannan. Cikin binciken da za mu yi duk abin da muka gano insha Allah za mu yi amfani da shi kuma za mu yi tallafi gwargwadon abin da Allah ba mu iko.
Rundunar sojin ta nuna rashin jin daɗi akan yadda wasu kafafen sadarwa ke ta yaya labaran da ba su da tabbas, kamar yadda Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi ke cewa.
Don haka kafafen yaɗa labarai da masu yaɗa labarai yana da kyau su tabbatar da bayanan da suke fitowa a fagen daga, saboda kada su dinga yaɗa jita-jita koko wasu bayanai wanda za su kawo koma baya dangane da wannan nasarori da muke samu.
Yanzu dai jama'ar waɗannan garuruwa biyu, wato garin Gidan Sama da Runtuwa na ƙaramin hukumar mulkin Silame, na ci gaba da alhinin rashin mutane goma da kuma zaman ɗarɗar kan abin da kan iya sake faruwa da yake garuruwansu ba su nesa da wuraren zaman Lakurawa kamar yadda mutanen yankin suka bayyana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.